Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 30 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban Amurka ya faɗi jiya Talata cewa kasashen yammacin Turai na dakon ganin Rasha ta rage har-haren da take kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya haɗari a gabashin Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo. Haka kuma za a ji cewa bayan da ƙasar Netherlands ta sanar ranar Talata cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha 17, wasu ƙasashen Turai da dama sun fara yin hakan su ma.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda za a shawo kan hare-haren da 'yan bindiga suke yawan kaiwa a arewa maso yammacin Najeriya.
Dan shugabanni sun gane cewa ba kolewa da morewa bane aikinsu. Tsayawa su tabbatar da ƙasar nan ta fita daga cikin matsalolinta ne aikinsu, kuma za su yi wannan aikin ba dare ba rana.
Bayan nan muna tafa da ra'ayoyin wasu 'yan Ghana da Kamaru bayan da ƙasashensu suka samu gurbin shiga cin kofin duniya da za a yi a ƙasar Qatar.
Allah mun gode maka, mun godiya.
Wallahi yau dai muna cikin farin ciki kware. Wallahi wanga ball dai ba ize bane. Abinda Allah ya murfa mun gode.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya Talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a Father White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su buƙata. Dakarun sojin ƙasar Rasha sun faɗa a safiyar jiya Talata a tattauna neman zaman lafiya ta baya-bayan nan da aka gudanar a ƙasar Turkiyya cewa za su katse ayyukan da suke yi a yankunan Kyiv da Chernihiv. Mataimakin ministan tsaron Rasha Alexander Fomin ya ce an ɗauki matakin ne domin ƙara amincewa da tattaunawar da ake yi da nufin kawo ƙarshen faɗan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa kaɗan daga cikin sojojin Rasha sun fara barin Kyiv, amma sun nuna shakku fiye da shugaban. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo, ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 8. Tun farko, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyan Stephen Dujarric ya ce jirgin mai sauka ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda 6, dukkanin sojojin Pakistan ne, da kuma sojoji 2, ɗaya daga Serbia, ɗaya kuma na tarayyar Rasha, a lokacin da ya faɗo a lardin Kyiv ta arewa. Dujarric ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin Shanzu da ke kudu maso gabashin birnin Rushuru. Jirgin mai sauka ungulu ya je can ne don sa ido kan halin da ake ciki, inji shi. Ya ki bayyana musababin faduwar jirgin, yana mai cewa ana gudanar da bincike. Daga yau ranar Laraba, ƙasar China za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga Amurka da Rasha domin tattauna hanyoyin daidaita Afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar Taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci. Za a fara taron a Tunzi da ke lardin Anhui da ke gabashin ƙasar China, wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da suka haɗa da Pakistan da Iran da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, wanda ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai jagoranta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China Wang Weibin ya shaida manema labarai jiya Talata cewa Ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da na Rasha Sergey Lavrov za su halarci taron na kwanaki biyu. Ya ƙara da cewa ministocin harkokin wajen Indonesia da Qatar za su halarci taron a matsayin baki.
To madalla, anjima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun tsaro a Najeriya. Manyan hafsoshin tsaron ƙasar sun ziyarci wurin da aka kai hari a jirgin ƙasa, daga bisani kuma suka gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
General Irabo, wanda ke magana da ƴan jaridu, jim kaɗan bayan ya jagoranci manyan hafsoshin sojin ƙasar a wani ganawar sirri da suka yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Bayan sun kai ziyara inda aka kaddamar da wannan farmaki a jirgin ƙasa, ya ƙara da cewa
the armed forces, the police, and of course security agencies, intelligence and security agencies remain very committed.
Dundunar sojojin Najeriya, da ƴan sanda da ma sauran jami'an tsaro na ƙara jin damara don samar da kariya ga jama'a. Ai in ba ma wannan hari a baya-bayan nan ba, ai an daɗe ba a sami wani tangarɗar tsaro a wannan yanki ba. To amma ba komai, za mu ɗora akan irin yadda muke tunkarar matsalar musamman da yake wannan hari na baba nan zai kasance darasi a gare mu. Duba da yadda farmakin ƴan bindiga daɗe ke ƙara samun gindin zama a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a baba nan musamman ma da jihar Kaduna, to shin akwai yiwuwar samu bakin zara a kwana kusa? Tambayar kenan da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja.
Idan shugabanni sun gane cewa ba holewa da morewa bane aikinsu tsayawa su tabbatar da ƙasar nan ta fita daga cikin matsalolinta ne aikinsu, kuma za su yi wannan aikin ba dare ba rana, to za a iya cewa za a iya sa rai daga nan zuwa lokaci Najeriya za ta fita daga cikin wannan. Amma daɗe wanda ta yi a ciki ya riga ya maida ta'addanci kasuwanci a wurin ma'aikatan da suke yakan ta'addancin ma'aikatan da suke harkan gwamnati don ta'addanci shugabannin siyasa na da suke ciki su ma kallon ina nasararsu take ina samunsu yake, har hukumomin tsaro da suke ciki kallon ina nasararsu take ina samunsu take, kuma wannan nasarar da samun da duk wannan kungiyoyin da suke da amfani a ƙasa za su daura a gaba ba za ta iya zama daidai da abin da ɗan Najeriya yake bukata. Allah ya sauke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Bayan da ƙasar Netherlands ta sanar ranar Talata cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha 17, wasu ƙasashen Turai da dama sun fara yin hakan su ma. Belgium ta faɗa a jiya Talata cewa za ta kori 'yan Rasha 21, Jamhuriyar Czech cewa ta za ta kori ɗaya, yayin da Ireland ta sanar da korar jami'ai huɗu. Ma'aikatar harkokin wajen Czech ta ce tare da ƙawayensu, muna rage yawan bayanan leƙen asirin Rasha a cikin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai. A makon da ya gabata, Poland ta kori jami'an Rasha 45. Ma'aikatar harkokin wajen Holland ta ce dalilin korar shi ne akwai bayanan da ke nuna mutanen 17 suna aiki a asirce a matsayin jami'an leƙen asiri. Ma'aikatar ta ƙara da cewa barazanar leƙen asiri a kan Netherlands na ci gaba da girma. Halin da Rasha ke nunawa a halin yanzu ya sa ba a ƙaunar kasancewar waɗannan jami'an leƙen asirin. Daga ƙarshe a Najeriya ɗaruruwan matasa ne suka mamaye filin wasa na Mashud Abiola da ke babban birnin ƙasar inda suka kakkarya tare da lalata kayayyaki. Sakamakon fusata da gazawan Najeriya na samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya jim kaɗan bayan kammala wasan ta da ƙasar Ghana. Wakilin sashen Hausa Abuja Murtala Faru Sanyinna na ɗauke da cikon labarin.
Yadda ɗaruruwan fusatattun matasa suka mamaye babban filin wasa na Mashud Abiola da ke Abuja kenan suna farfasa kayayyaki har ma da wasu na'urori na filin sakamakon bakin cikin kasawar Najeriya na samun shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 bayan da ta yi kunnen doki da Ghana da ci 1-1. A wasansu na farko ma da aka buga a kumasin kasar Ghana sun yi kunnen doki ne ba wanda ya sami zura kwallo, lamarin da ya sa Ghana ɗin ta tsallake sakamakon zura kwallo a wajen gidanta. Wasu manazarta lamurran wasanni na ganin cewa duk da yake matakin da fusatattun matasan suka ɗauka ya shige makaɗi da rawa, to amma lamarin abin dubawa ne ga hukumomi.
To laifi dai kashi 99 bisa 100 na wannan rashin tabuka abin kirki na zuwa Qatar da muka yi, ni dai na rataya shi a wuyan koci dinmu ne. To sai in ka kula wasannin da muka buga a can Ghana sai ka ga cewa ba wani abin da ƴan wasanmu suka tabuka, komi da ball possession da harahare da aka kai babu wani wanda suka yi kokari wanda Ghana ba su fi mu ba. To aka zo nan Abuja da za a yi, kai a matsayinka na koci me ya kamata ka yi dan matsaloli da ka samu a wani cin wasannin sai ka gyara.
To sai dai kuma wasu na ganin koma dai menene martaba da kiman Najeriya ya kamata a baiwa muhimmanci.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Blackstar ta kasar Ghana ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar Qatar bayan da ta yi nasara akan kungiyar Super Eagles ta Najeriya da aka yi kunnen doki a birnin Abuja. Wasu 'yan Ghana sun bayyana jin daɗinsu ga gasar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi.
Allah mun gode maka, alƙawarin godiya.
Wallahi yau dai muna cikin farin ciki kware. Wallahi wanga ball dai ba ize bane. Abinda Allah ya murfa mun gode. Kuma wanga kafin da zamu shiga shi Allah ya saka mu shigar sa.
Murnar wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan tawagar Ghana Black Stars ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Nasarar na zuwa ne bayan da ƴan wasan Black Stars suka tashi da ci 1-1 da ƴan wasan Super Eagles na tarayyar Najeriya a karawar da suka yi a Abuja. Sai dai minti 10 da fara wasan, dan wasan tsakiyar Ghana Black Stars Thomas Depati ya zura kullu a ragar Najeriya. Daga baya ko Najeriya ta farke ta hannun William Ekon minti 12 tsakani da bugun penalty. Najeriya dai ta samu damar zura kwallo ta biyu ta hannun Victor Osimhen, amma alkalin wasan ya soke kwallon bayan da anka gano cewa Osimhen ya yi satar gida. Wasu 'yan Najeriya da suka tattaru suna kallon wasan a nan birnin Kumasi suna ganin rashin kawo Ahmad Musa da Igalo da guri na daga cikin dalilan da yasa suka sha kashi.
You have somebody like Musa, you have it on the bench, you have Igalo on the bench, they are international players, you want to go and play.
Sai dai ko ga abin da suke faɗa bayan wasan.
Ni dai ta min zahi, Allah ma ya san. Yanzu haka ni ban ma su ma ana min magana kwallon nan kawai. Saboda mini na ji zahi da yawa.
Ba shi ga yanda Najeriya suka bugawa, bai da kyau. Some worst performance ne cikin su. Ban expect morning a performance akan gaba.
Wannan shine karo na hudu da Ghana za ta halarci gasar cin kofin duniya. Ita kuwa tarayyar Najeriya da ta yi nasara da zuwan ta na 7 kenan. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, kuma Ghana.
To madalla a gaida Hamza Adam. Ita ma kamar ta yi nasarar samun gurbi a gasar cin kofin bayan da ta lallasa abokiyar karawar ta Algeria da ci 2-1. Wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiyo mana ra'ayin wasu 'yan kamaru da suka bayyana jin daɗin su.
Kamaru ta yi wa Algeria dukan bazata ci 2-1 a birnin Blida. Hakan ya kasance ne a karawar zagaye na biyu tsakanin waɗannan kasashe. Eric Maxim Choupo-Moting, kaftan ɗin Kamaru ne, ya fara buɗe raga a mintuna 22 da fara wasa. Hakan ya daidaita tsakanin kasashen biyu saboda Algeria ta doke Kamaru a zagayen farko da aka buga a birnin Douala ci 1-0 makon da ya wuce. Sai dai da aka je zangon ƙarin lokaci, Algeria ta zura ƙwallo ɗaya a mintuna 118 dab da ƙarshen wasa kenan. Amma kuwa farin cikin nasu bai juma ba. A mintin ƙarshe, Karl Toko Ekambi ya zura ƙwallo da ya baiwa Indomitable Lions tikitin zuwa Qatar. Magoyan bayan Kamaru sun hana idanunsu bacci domin farin ciki.
Babin da zamu ce wannan iko Allah ne. Saura minti hudu aka sa mana, duka an tashi an tsamman bol ya kare kamu a kiddo abin nan kai mun fance minti biyu mun fance.
Wallahi wannan abin murna ne, abin murna ne, abin farin ciki ne. Wallahi yaran mu sun nuna kwazo, mutane da yawa ba su zata ba, amma kana muna daga cikin wanda muka ce dai za a kara da mu, an kara kuma da mu, mun gode Allah.
Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta yi sabbin shugabanni, ko hakan ya kawo ƙarshen dambarwar siyasa da suka dabaibaye ta. Tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya fice daga jam'iyyar PDP. Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshen mako ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar da babban taron ta, inda kuma aka zaɓi sababbin shugabanninta na ƙasa bayan tsawon kusan shekaru biyu a ƙarƙashin shugabancin kwamitin riƙon ƙwarya na gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne. An zaɓi sababbin shugabannin ne ta hanyar sasantawa a ƙarƙashin jagorancin sanata Abdullahi Adamu a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa.
Ni sunana Abdullahi Adamu, na samu tarbiyya irin dukkan iyaye da ke suke mai ƴaƴansu, kuma Allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na kawo buwa iri-iri na rayuwa. Ko yau na bar duniya alhamdulillah, wanda za a ce shugaba na jamhuriya Najeriya ya ga cewa duwanda suke kaiwa ke koma wannan nasin wannan matsayi, wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah, shi ne Abdullahi Adamu. To ni wallahi amini komai, ko yau na bar duniya na gode wa Allah, kuma na yi abin da baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya yi abu kaza na da yake, ya kuma samu karɓuwa ta hannu.
To sai dai gabanin gudanar da taron dai an yi tarayyar raɗin cewa sanata Adamu ne zaɓin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, lamarin da ya zamo gaskiya ya kuma bayyana tun a wani taro da shugaban ƙasar ya gudanar da gwamnoni da kuma masu ruwa da tsaki na jam'iyyar, inda ya buƙaci yin matsaya a kan sasantawa kan ɗan takara ɗaya a dukkan muƙamai. Wannan ya sa 'yan takara da dama suka bayyana janyewarsu, musamman na shugabancin jam'iyyar, domin biyayya ga buƙatar ta shugaba Buhari. Duk da yake dai wasu sun ɗan ja tsawo a kan abin da suke gani tamkar na ƙasa ne ga tsarin demokuraɗiyya, musamman a daidai lokacin da jam'iyyar take fama da rikici da baraka a yankuna daban-daban na ƙasar.
Sunana Abdullahi Muhtar daga jihar Kano, kuma muna tare da ɗan takararmu Abdullahi Sidali, wanda yake neman takarar sanar da leader Masoro shi da ya dauke jihohi guda bakwai na Arewa maso yamma. Kaga can annan wannan nan ba a nuna mana mutunci ba, ba a nuna mana kara ba, ba a nuna mana cewa yana son mu tafi tare, sai dai su can bangaren gwamnati suna ta su rubun wucin gida wanda kuma wannan su za a kafa kanmu cewa ta aje a demokradiya demokradiya ce ta ba mu dama demokradiya ce ta sai da APC har ta zama babban jam'iyya a Najeriya demokradiya ce ta sa APC ta zama jam'iyya mafi hamayya ko ince mafi adawa kafin ta hau mutum kuma demokradiya ce ta sa a yanzu haka take tsawon shekara bakwai kuma demokradiya ce ta sa wannan dan takara namu da muka dora shi daga shekara 23 zuwa 24 inda babu demokradiya a wannan jam'iyya ta nuna tana so ce da matasa kuma ana so a jawo matasa cikin wannan jam'iyya to kuma a haka ake so mu matasa mu zo mu rinka sa lokacin mu da tunanin mu da lafiyar mu da komai da komai namu kuma daga ƙarshe idan mun zo muna so mu takara kuma sai ya ce mana mu je wannan mu a namu tunanin a namu hankalin a namu hanyar cewa ai ya kamata a rinka amfani da wani abu na hangen nesa a jawo mu a ce mu matasa ne kaza da kaza kaza a kwantar mana da hankali a nuna mana cewa mu ma ɗan jam'iyya ne an ga wahalar da muka yi an ga abubuwan da muka yi amma yanzu kan abin da ake nuna mana cewa mu janye mu janye mu janye za a yi mana wani abu wanda kuma yanzu ni dai har yanzu yanzu da nake maka magana ban ga abu
ranar talatan nan ne tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP to sai dai sabanin hasashen mutane da dama Kwankwaso da mukarrabansa sun koma jam'iyyar NNPP ne a maimakon kafa sabuwar jam'iyya kamar yadda aka yi zato a watan da ya gabata sa'ad da ya jagoranci wasu mashahuran yan siyasa daga sassa daban-daban na Najeriya a abin da suka kira taron gyara ƙasa to shin menene dalilin sauya shekarar da kuma shiga jam'iyyar NNPP
kamar da gani a hannun dama na chairman ne na party ta kona garin Kwankwaso mazabar Kwankwaso wanda yau shine mun register a cikin wannan jam'iyya ta NNPP NNPP wannan NN din shine New Nigeria sabuwar Nigeria wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin kasa duk wani mai son ci gaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka yi ta shekara da shekaru na kawo canji yau wannan rana muna godiya ga Allah tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa masoya kai har ma waɗanda suke yin hasada ko kiyayya na tabbata wannan rana ce wacce za su dade suna tunaninta saboda muhimmancinta wanda suke son a gyara tsaro wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta mutanen da suke so a kawo canji na alheri ƴaƴan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada akan ƴaƴan kowa da kowa da suke wannan ƙasar nan ya kasance an samu ƙabilu an daidaita su kowace ƙabila ta samu dama kamar kowace haka kuma mutane waɗanda suke mabambanta na kowane bangare na wannan ƙasa ya kasance sun samu dama domin a gyara wannan ƙasa kowa ya amfana saboda haka wannan shine abin da ya sa muka yi shawara da ƴan uwa da abokai domin a shiga cikin wannan jam'iyya a kawo gyara a Najeriya wannan fita ta zama wajibi kuma ta zama tilas a kanmu yayin da Allah ya sa muke cikin wannan lokaci tunda komai da lokacinsa nan da wasu shekaru ka ba gidan jarida nan da wani shekaru ko ina so ko bana so ni ma dole in bar wannan aiki na siyasa amma dai a halin yanzu wannan tafiya ta mu ne kadai a yanzu nake zato wanda Allah ya ba damar mu daga jam'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye Najeriya gabaki wannan jam'iyya cikin yardar Allah tunda aka so mu register yanzu gashi nan duk inda ka je mazaɓu an yi wannan rijista yanzu mun yi zaɓe a ɗan ƙanƙanin lokaci mun yi congress zaɓe a mazaɓu mun yi zaɓo a ƙananan hukumomi gabaki ɗaya na Najeriya mun yi zaɓe a jihohin nan 36 ko 67 sannan ko mun yi zaɓe jiya nan muka gama zuwan 6 ɗin nan muka zaɓi shugabanninmu gabaki ɗaya an gama kuma gobe in Allah ya kai mu ranar 30 ga watan 3 shekara ta 2022 za a yi zaɓe na ƙasa gabaki ɗaya shugabanni za a zaɓe su wannan shugabanni in Allah su za su riƙe mana wannan jam'iyya daga wannan lokaci shikenan za a fito a yi magana ƴan Najeriya da kunnensu da idansu da bakinsu kuma sun san abin da suke karɓa a jika kowa zai fito ya yi maganarsa kuma duk wani zai shi takarar shugaban kasa ya kamata ƴan Najeriya su san shi kuma su san domin yanzu lokacin abin da ka faɗa na caca ka je ka zaɓi kana zato ya wuce wannan dole wanda muke sa ran Allah da zai rike Najeriya sai mutumin da yake ya guda an gani bayan za a zo a sabuwar jaraba kuma wannan mutane su ne Allah da muke sa rai duk yanzu koke-koken nan namu na ƙasar nan Allah ya kawo mana gida kowa ya ga abubuwan da yake faruwa yanzu daga nan zuwa Kaduna in ka bi a jirgin sama wannan mutane sun tare airport in ka bi ta jirgin ƙasa kaga abin da ya faru jiya in ka bi ta mota kaga abubuwan da suke ta faruwa kuma shugabanni kamar ba su san ana yi ba shugabanni sun shiru wanda mun zura ido ko da jaje ko da gaisuwa ko da a faɗi ga yadda za a yi a daina yin irin wannan abubuwa mutane jikin su ya samu ƙarfi mutane su samu kwanciyar hankali cewa akwai gwamnati wacce ta damu irin waɗannan abubuwa shine ma yasa aka fito da sabuwar Najeriya din
haka ina nufin kenan za ka yi takarar shugabancin Najeriya a cikin wannan sabuwar jam'iyyar
NNP yanzu ka zo ka tambaye na shiga jam'iyya yanzu nan daga bani kati sai shugaban ƙasa ka bari mana ma dan yi tunani tukun ai yanzu wannan ana da buƙatar a dan yi tunani ana buƙatar a tattaba jama'a ƴan uwa da abokan arzika amma dai babban magana ita ce idan muka yi shawara za a yi ai zaku za a kirawo kamar yanzu wannan za a yi wannan kati da yawa daga cikin ku an kirawo dan su sun kirawo su gashi dun mun zo mun hadu saboda haka mu bari lokaci yi kar mu je ba mu tsallaka kogin mu je kasa ba tukuna
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya Jimmy Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to amma dalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takeice
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya Talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a Fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su buƙata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo, ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya takwas. Tun farko, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyan Stephen Dujarric ya ce jirgin mai saukar ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda shida, dukkanin sojojin Pakistan ne da kuma sojoji biyu, ɗaya daga Serbia ɗaya kuma na tarayyar Rasha a lokacin da ya faɗo a lardin Kyiv ta arewa. Dujarric ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin Shanzu da ke kudu maso gabashin birnin Rushuru. Daga yau ranar Laraba, ƙasar China za ta fara karɓar baƙuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga Amurka da Rasha domin tattauna hanyoyin daidaita Afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar Taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci. Za a fara taron a Tunzi da ke lardin Anhui da ke gabashin ƙasar China, wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da suka haɗa da Pakistan da Iran da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, wanda ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai jagoranta.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.